Masu sauraro Allah Libo sashin Hausa ne na muryar Amurka dake zuwa muku kai tsaye daga nan Washington a gundumar Columbia akan mitoci 1622 da kuma 25. Abin ne mai dake jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio na za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani da sarauniya da fara'a Hot FM da Mad Dalol FM da kuma Niya dake birnin Kwanni. Sannan a duk lokacin da aka samu dama za a iya sauraron shirye-shiryen mu na kowane lokaci a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci yau ranar 7 ga watan Fabrairun shekarar 2017 Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na wannan lokaci. Yanzu karfe 10 na safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Jama'an kasar Afghanistan sun ce harin kunar bakin wake kusa da ginin kotun kolin kasar da ke birnin Kabul ya kashe akalla mutane 20 tare da raunata wasu su 40. Kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce gwamnatin Syria ta kashe dubban 'yan gidan yari ta kuma binne gawarwakin su gaba daya, abin da ya zamo laifin yaki. A yau Talata ake sa ran kotun ɗaukaka ƙara ta Amurka za ta saurari muhawara akan umarnin da shugaba Donald Trump ya bada na hana shirin ba 'yan gudun hijira mafaka a ƙasar.
To a Najeriya kuwa rundunar tsaro ta fara hula, wato civil defense ta dakile wasu hararen kunnan bakin wake da aka yi niyyar kaiwa a birnin Maiduguri da safiyar yau.
Saboda yaro na ya yi kokarin razana ta da bindiga sai ta kwance wannan bomb din da ke jikinta da jefar, amma ita ɗaya Zainab ta ki ta ce sai ita sai ta faɗa wa jama'a.
Kasashen da ke yankin Sahel sun kaddamar da wata sabuwar rundunar tsaro da nufin dakile ayyukan ta'addanci a yankin.
Kamar maganin al'amarin wannan dole ne sai an haɗa ƙarfi, kasashe sun haɗa ƙarfin juna suke iya samun wani abu.
Sannan za mu je jihar Plateau ku ji yadda al'ummomi a yankunan Basa da Kudu da Jos ta Kudu wato suka yi wani taron wanzar da zaman lafiya bayan wani rikici da kai ga salwantar da rayukan mutane 10. Kana muna tafi da shirin noma, amma duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Jama'an kasar Afghanistan sun ce harin kuna bakin wake kusa da ginin kotun kolin kasar da ke birnin Kabul ya kashe akalla mutane 20 tare da raunata wasu su 40. Yawancin waɗanda harin ya shafa ma'aikatan kotun ne. Ya zuwa yanzu dai ana kan tattara bayanan aukuwar wannan lamarin. Nan take dai ba a samu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin ba. Harin ya zo ne kwana ɗaya bayan da rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara-shekara ya bayyana cewa tashe-tashen hankali da suke da alaƙa da tarzoma a Afghanistan sun jikkata fararen hula fiye da 11,400, ciki har da mace-mace kusan 3,500 a shekarar 2016, abinda ya sa shekarar ta zama mafi muni tun shekarar 2009.
Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce gwamnatin Syria ta yi wa dubban fursunoni kisan gilla, ta kuma binne gawarwakin su gaba ɗaya, abin da ya zama laifuffukan yaƙi da kuma na keta haƙƙin bil'adama. Wani sabon rahoto ya ce tsakanin fursunoni 5,000 zuwa 13,000 a kashe tsakanin shekarar 2011 da 2015, kuma babu hujja da ta nuna an daina kisan da ake yi a gidan yarin Sidnaya da ke wajen birnin Damascus. Kungiyar Amnesty ta ce galibin waɗanda aka kashe fararen hula ne da ake zaton suna adawa da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad, sai da gwamnatin Syria ta musanta rahotannin baya akan kisan gillar da kungiyar kare haƙƙin bil'adama suke yi musu. Ministan harkokin wajen Syria bai ba da amsa ba a lokacin da muryar Amurka ta nemi jin ta bakinsa.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata ake sa ran kotun ɗaukaka ƙara ta Amurka za ta saurari bayanai akan umarnin da shugaba Donald Trump ya bada na dakatar da shirin ba 'yan gudun hijira mafaka da kuma hana mutane daga ƙasashen musulmai guda 7 shigowa ƙasar. Wata wasiƙa da ma'aikatar shari'a Amurka ta rubuta ta kare dokar shugaban, tana mai cewa shugaban bai saba ƙa'idar yin amfani da ƙarfin ikonsa ba game da shigowar baƙi Amurka da kuma ba 'yan gudun hijira mafaka. Ma'aikatar ta kira umarnin da alƙalin gwamnatin tarayya ya bada na hana dokar a matsayin kuskure mara ma'ana. Jihohin Washington da Minnesota su ne suka gabatar da wannan ƙarar. Bayan haka an samu attorney generals guda 15 daga wasu jihohin da ƙungiyar American Civil Liberties Union da ƙungiyar kamfanoni kusan 100 da suka rubuta wasiƙar goyon baya ga matakin da jihohin na Washington da Minnesota suka gabatar a kotu. Yayin da wasu kamfanoni su ma suka rubuta tasu wasiƙar ta goyen bayan dokar ta shugaba.
A yayin da ake shirin sauraron bayanai dangane da dokar shugaba Trump a kotu, ita kuma matarsa Melania Trump ta sake kai kamfanin da ya mallaki dandalin yanar gizon Daily Mail ƙara akan cin mutuncin da take zargin yayi mata. Tana mai faɗin cewa labarin da aka rubuta a watan Agustan shekarar da ta gabata ya dagula mata hanyar samun miliyoyin daloli a lokacin da ya kamata a zama wato ta zama macen da aka fi ɗaukar watanta a duniya. Labarin ya bayyana ne a zargin da aka yi a wani littafi da wata mujallar ƙasar Slovenia ta rubuta. Lawyoyin da suke kare Ms. Trump sun faɗa a ƙarar da suka gabatar a birnin New York cewa wannan labarin ya nuna matar shugaban a matsayin kilaki. Kuma shafin na Daily Mail ya wallafa labarin duk da sanin cewa zargin babu ƙanshin gaskiya a ciki.
Amurka bata ce open ba akan dokar da ƴan majalisar dokokin Isra'ila suka fidda jiya Litinin ta halatta zaunar da Yahudawa ƴan share wuri zauna a wani yankin Falasɗinawa, matakin da ya saba hukuncin da kotun kolin ƙasar ta yanke a baya. Wani jami'in fadar White House ya faɗa jiya cewa gwamnatin Trump za ta jira har sai kotu ta sake duban ƙarar. Attorney General ɗin Isra'ila ya kira wannan matakin a zaman ka'idar saba kundin tsarin mulki, kuma ya ce ba zai kare shi ba a kotu. Gwamnatin Prime Minister Benjamin Netanyahu a cewar wasu 'yan siyasa ta damu ganin cewa dokar na iya sawa kotun duniya da ke Hague ta hukunta ta.
Ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin bil'adama da wasu 'yan majalisar Amurka da masu muƙamin general suka yi ritaya da tsafin jakadu sun nuna damuwarsu kan yadda shugaba Trump ke kare shugaban ƙasar Russia Vladimir Putin. A wata hira da aka yi da shugaba Trump a gidan talabijin ɗin Fox ranar Lahadi kafin wasan ƙwallon Super Bowl, shugaban ya ƙara jaddada yadda yake ganin kimar Putin. A lokacin da wanda shi ya wato jagoranci hirar Bill O'Reilly ya kalubalanci Trump, ya yi kira ga shugaban Russia wato ya kwatanta shugaban Russia a matsayin mai kisa, sai Trump ya ce ai muna da masu kisa da yawa. Ko me ka gani? Ƙasar mai ita ma bata tsira ba. Ƙasar Rasha ta buƙaci kamfanin talabijin na Fox ya bada haƙuri, abinda kalaman da ya ce ya ɓata wato shi shugaban na Rasha. Labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya, inda da safiyar yau ne rundunar tsaro ta farar hula wato Civil Defense ta ce ta daƙile wani yunkurin kai hare-haren ta'addanci da aka yi niyyar kaiwa a birnin Maiduguri da ke jihar Borno. Wakilinmu Haruna Dodebiu ya zanta da kwamandan rundunar ta Civil Defense a yankin da lamarin ya faru, wanda ya fara da gabatar da kansa.
Sunana Abdullahi Ibrahim, ni ne kwamandan na Civil Defense rundunar tsaro ta bada kariya ta farar hula a nan jihar Maiduguri.
Ranka daɗe, gashi akwai bayanai da muka samu na samun nasa da jami'an ka suka samu a game da wasu 'yan kunan baƙin wake da suke ƙoƙarin shigowa cikin birnin Maiduguri. Ko za ka yi mana bayani game da irin wannan nasara da aka samu ne yau da safe?
To, ina farin ciki na sanin da mutane wannan abin bai samu ya faru ba. Saboda misalin ƙarfe 6:45 na samu waya daga wajen yara da suke aiki a NPC Mega na hanyar Dambuwa, suka ce sun ga wasu 'yan mata guda biyu sun shigo, suka tsaye da su suka musu tambayoyi. To, ɗaya daga cikinsu ana ce mata Amina ta firkita saboda yaro na ya yi ƙoƙarin razana ta da bindiga, sai ta kwance wannan bomb ɗin da ke jikinta da jefar. Amma ita ɗaya Zainab ta ƙi, ta ce sai ta faɗa wa jama'a ta kashe su.
Kamar su waɗannan 'yan matan, kamar za a iya bayyana shekarunsu kamar 'yan shekaru nawa ne haka?
Ita Amina wanda muka kama 'yar shekara 13 ne zuwa 14, ta ce ita daga garin Madagali.
Wato, ƙaramar hukumar
ko ƙaramar? Madagali a jihar Adamawa. Iyayenta da ita, amma an kashe iyayenta su 'yan Boko Haram, ita kuma aka aure da ita ga wani amir.
Kamar ta muku bayani lokacin da 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin suka ɗauke ta da kuma irin shekaru da ta yi a wurinsu ko kuma watannin da ta yi a hannunsu?
Bisa bayanan da ta bamu, ta fi shekara 2 tana hannunsu, sannan suka aurar da ita.
To, kamar ita wannan Zainab ɗin, ita ta tada bomb ɗin ne ko kuma bai faru?
Ita Zainab ta nuna taurin kai, ta nemi ta tarwatsa jama'a. tare da bomba ka san yanzu ana matsalan mai akwai layukan mai a cikin gari shi yasa muke kewayawa mu tabbatar da cewa ba a samu hatsaniya ba to da muka fuskanci cewa za ta je ta aukawa motocin da suke han shine muka kokarin kawar da ita
kamar ta yi yunkurin kutsawa wannan layin mai na gidan NNPC kenan
a nan hanyar dambuwa ba ta yi kokarin ta kutsa yara na suna wajen
kamar banda su waɗannan guda biyu da kuka samu ɗaya ko ka samu nasara kame su ita wannan gudan yanzu kamar ya aka yi da ita wani hali take ciki
ita yanzu mun gabatar mata tambayoyi yadda ya kamata mun tura wa hukumar da ta ya kamata su ƙara bincike a kanta
wato hukumomin da suke da alhakin yaƙi da wannan ta'addanci kenan hukumomin tsaro kenan
ko hukumomin tsaro kwarai kuwa suna hannunsu
to irin ka dai kamar wani shawara ko kuma wani kira zaka yi ga jama'a game da irin wannan abubuwa da ke faruwa yadda za su mai da hankali kan kare kansu da kuma sauran al'umma da ma dukiya baki daya
to Allah kullun halin kullun muna ga jama'a kamar yanzu halin da ake ciki na rashin mai da mutane suke shiga layukan mai su kokari su tabbatar da cewa sun lura da mutanen da suke kusa da su kuma jami'an tsaro na suna ko ina su kokari su jawo hankalin su in suka ga wanda ba su yadda da shi ba shine kawai fatan da zan ce dan Allah ya kokari a sa ido
to daga karshe kamar akwai wani wanda bomb din ne ya taba lokacin da ita wannan ta tada bomb din ko ita kade ko ita kasa ta fasa kanta
ita kade ce abin ya shafa mun tabbatar da cewa mun kawar da jama'a a wuraren
ta hanzu dai muna kan batun ayyukan ta'addanci ne amma game da wata runduna da kasashe biyar da ke yankin Sahel suka kafa domin daƙile hararin ta'addancin kasashen sun hada da Niger da Mali da Burkina Faso da Mauritania da kuma Chadi wakilinmu Suleiman Muni Barma ya fara da tambayar masanin harkar tsaro Dr. Sani Yahaya Janjuna muhimmancin wannan hadaka da kasashen suka yi ta fuskar tsaro
tun yaƙin duniya na biyu kasashen duniya suka gano cewa da kashin baki sai taro shi kadai duk kasar da zata ci ta yi wani abu ita daya tana iya ta samu matsaloli da dama idan an ka diba duk kasashen guda biyar kasashe ne waɗanda suna da makwabtaka suna da iyaka duka tsakankanin su zalla kenan ya zama tocewa da su kuma ƴan ta'adda kan waɗanda suke tsatsauran ra'ayi bisa harkar addini kan kuma shakkakwai waɗanda suke ɗaukar makamai suna wulakanta jama'a ko kuma waɗansu waɗanda suke wasu al'amarurruka dai wanda ba daidai ba idan sun ka nuko ba su ga ƙasa sai su kuma shige wa ga ƙasa kenan ya zama tocewa idan ana so a cimma kama maganin al'amarin wannan dole ne sai an hada ƙarhi ƙasashe sun hada ƙarhin juna suke iya samun wani abu dan saboda idan ka koro mugu ya ketare iyaka idan baka da mu'amala bakin ka tsaya bakin nan shi tsaya shi kuma shi shige can shi abin da ya ga dama
to amma wasu za su yi dubin kafar rundunonin nan yayi yawa a kasashen nan na Sahel
lalle a halin yanzu ana iya dan shakku cewa abin yayi yawa amma su kan kansu in an ka diba ƴan ta'addai ai yawa ke gare su iri iri gare su tsari iri iri ke gare su kama yanda suke juyawa ne shi ma su ma kasashe suke cewa ya kamata su kuma ƙara juyawa shi dai duk dubarar da za kai na ka samu goyen bayan wani abu ne mai amfani bisa gare ka
ya kake gani doktor kasashen nan suna da karfin da za su iya daukar dawainiyar waɗannan rundunoni da ake ta kafawa a ko ina idan kai laka da cewa halin da ake ciki a yau akwai matsalar ko kuma matsin tattalin arziki
duniya tsari gare ta akwai kungiyar duniya gaba daya akwai fanni wanda ya shahi taimako da take iya ba sauran kasashe waɗanda suke cikin irin waɗannan al'amarurka ya zama tocewa da kungiyar duniya zalla ba ta ba ƙasa guda taimako sai dai ta ce ma kasashe wanda wannan al'amari ya shafa su haɗa kanukansu idan suka haɗa kanukansu ana iya taimaka musu in an ka diba a tarihince da waya a ce ga ƙasar da komin ƙarhinta ko America ce komin darajar ta komin kuɗinta ta ci wannan yaki ita daya dole ne sai ta hada kanta da wasu kasashe dan a ci ma biyan bukata dan haka kenan dole ne wannan abuwa ko babu dukiya ga kasashe guda guda dole za su hada dan karhin su tare
da kan mu afirka mu sojuna mutuna da jabun na bayan mu yan tattu ne kuma ga ilmu sun ce mun dau mulkin kanmu kuma tashi mu ne mai abin kanmu mu gaba daular.
Dr. Sani Hayajin Juna kenan, wani masanin harkar tsaro. Tabar mu sake komawa Najeriya, amma a jihar Plateau, inda wani yunkuri na maido da zaman lafiya a yankunan kananan hukumomin Basa da Jos ta Kudu, shugabannin yankunan suka gudanar da wani taron wayar da kan jama'a kan muhimmancin zaman lafiya. Wannan taro na zuwa ne kwana guda bayan wani rikici da ya yi sanadin mutuwar mutane 10 a yankin. Wakilinmu Zainab Babaji ta yi kuma da wannan rahoto.
Al'ummomin kananan hukumomin Jos ta Kudu da Basa a jihar Plateau sun yi taron tabbatar da zaman lafiya tsakaninsu bayan wani rikici da ya yi sanadin rasa rayukan mutane 10 a wurin haƙar ma'adinai. Taron da aka gudanar da haɗin gwiwar jami'an tsaro ya haɗo kan shugabannin al'ummomin Birom da Irigwe da a makon jiya suka sami matsala har ya kai ga rasa ran mutane 10. Mr. Augustine Pakim Choji shi ne shugaban ƙaramar hukumar Jos ta Kudu.
Mun ga ya cancanta domin mu ga cewa rayukan mutane an nan samu an tsirar da su kada a same damage ba. Kamin wannan ita meeting da mun zo yau, mun riga mun yi guda uku. Mun hadu da matasa, mun hadu da sarkuna, mun hadu kuma da gwamnati. Yanzu kuma mun hadu da shugabannin tsaro. Muna ganin cewa idan Allah ya yarda, domin zaman mutumin Irigwe da zaman mutumin Birom babu bambanci.
Shi ma sakataren karamar hukumar Basa Joseph Adi Agun ya ce za su ci gaba da tattaunawa da matasa don zaman lafiya.
Mun duka mu yawon juna ne. Na babance Basa da Josatu. To abun ya riga faru. Shi da mu ce mu kowane community su yi hankuri yanzu. Amma a yanzu za mu ringa yi musu magana. But by the grace of God, things like this ba zai kara faruwa ba.
Komandan rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau, Major General Nicholas Rogers, ya ce taron na neman mafita ne daga rikice-rikicen da ke aukuwa.
Akwai abin da ya faru last week a wajen da mutane suna illegal mining a wajen Jero. A kan suka samu kayan da suka fara faɗa kan kayan nan cikin rigiman nan sai suka kashe mutane 10. Sai washegari kuma akwai wani ƙauye kusa da wajen da kwaso, sai mutane suka je suka kone gwanan nan da kayan kamfo ƙauyen na kwaso nan. To da muka ba gwamna muka na muka yi wani local meeting da su, ya kamata kuma mu zauna da su mutanen various communities din nan da mutuntuna abin da ya faru to chat if a way forward so that karabin ne ya sake faruwa.
Komandan ya kuma yi ƙarin haske kan wasu mutane uku da rundunar tsaro ta cafke da manyan bindigogi ƙirar gida a ƙaramar hukumar Lantan ta Kudu.
Sun je sun kama wata mata su mata sata kuma 200,000 naira suka kawo gwajin ta, kuma sun intimidate nata da wannan bindigogin na kuma sun sha suna yi suna kashe mutane. Sai sai muka kama su. Yanzu ne muka kama su, mun gama investigation, za mu hand over to Nigerian police for prosecution.
Akwai labaran da ke cewa kun kama waɗansu makamai a cikin garin Jos. Ina gaskiya haka?
Ba gaskiya bane. Wannan ba gaskiya bane. Ba abu ne muka kama a cikin Jos. Amma akwai bindigogi da wasu muka kama wajen da mutane suka faɗa cikin wajen mining site nan da kai kwanakin baya. Amma cikin garin Jos na ji gwan rogo aka magana, babu. Ba gaskiya bane kam.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Kai da Zainab Babaji, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashin Hausa na muryar Amurka zan gabatar. A wani yunkuri na tallafa wa matasa a Najeriya wajen samun aikin yi da rage dogaro kan ayyukan gwamnati da na kamfanoni, kakakin majalisar wakilai ta Najeriya Barista Yakubu Dogara ya tura wasu matasa 750 mata da maza waɗanda suka fito daga mazaɓar da yake wakilta zuwa wata cibiyar koyon dabarun noma da adana kayan amfanin gona da ke garin Daɗin Kowa a jihar Gombe, inda suka samu horo akan ayyukan gona. Wakilin muryar Amurka Abdul Wahab Muhammad ya ziyarci bikin yayi ɗaliban, inda ya ji ta bakin ɗan majalisa Muhammad Aminu Tuk wanda ya wakilci kakakin majalisar wakilan. Daga bisani kuma ya ji ta bakin matasan da suka ci moriyar wannan shiri da kuma fa'idar da za su samu.
Sanin kowa ne yau gurabun aiki a gwamnati da ma kamfanoni kusan babu shi, don haka babban gata da shugabanni za su yi a hali da muke ciki a yanzu na taɓarɓarewar tattalin arziki shi ne a samu hanya da za a horar da mata da matasa don su sami hanyar da za su tallafa wa kansu wajen samun sana'o'in yi. Kasancewar al'umma jihar Bauchi al'umma ce wanda suka kasance manoma ya dace a yi wani shiri na musamman wanda zai horar da su akan yadda za su fuskanci noma a zamanance, sannan a ba su tallafi da ya kamata su don su je su kafa kansu da kansu, sai za su zama masu amfani wa kansu, za su zama masu amfani wa iyayensu da kuma sauran al'umma gaba daya.
To akwai wasu irin tallafi ne za a ba su da zara don su ci gaba da wannan sana'ar na noma?
Tsari da aka yi, akwai kuma package da zai biyo baya wajen tallafa musu wajen su aiwatar da abin da aka koya musu a wannan makaranta da aka je, wanda ke makaranta ce ta musamman akan aikin gona.
Daga bisani na ji ta bakin matasan game da shirin da suka koya da kuma fa'idar da za su samu.
Sunana Malam Rabiu Aliyu da karamar hukumar DAS. Za a yi training na kan harkan gona, sarrafa amfanin gona, yin noman kanta da dabarun ajiya da ya shafi amfanin gona. Kuma dama abinda mu dama ya fi damun mu rashin ilimin. To da ya kawo mu nan Gombe, muka zo wannan makaranta muka zauna, aka gabatar mana da takardu, mun karu mun samu bayanan da bamu taba samu ba, mun ga dabarun da bamu taba sani akan harkan gona ba. Mun samu karin ilimi alhamdulillah.
Dama kudin nan manoma ne kafin ku zo wannan gu?
Manoma, iyayenmu manoma ne, mu ma manoma ne. Saboda haka mun tashi mun samu iyayenmu suna noma, kuma ga shi yadda kasan yake muke ganin yadda kasan yake tafiya. Yanzu haka ni ɗalibi ne a sashin sadarwa, amma kaga yanzu maganan gonan nan dole in bar abinda nake ciki na maganan sadarwa in koma harkan gona.
Ku koya maka sabbin dabarun adanan abinci da sauraron hanyoyin da za a bi domin samun abu amfanin gona masu daraja. Kenan kana jin za ka samu waɗannan abubuwa na zamani wannan da zai inganta wajen fasaha a ina za ka samu waɗannan kayayyaki?
Shi wakilinmu mun tabbatar mai kishi ne tuntuni ma ba yanzu ba. Yadda aka kawo mu aka yi mana training, muna kyautata zaton dukanmu nan gaba. Za a ganmu kamar yadda na gaya maka za mu zama abin nuni. Insha Allah muna tabbatar da cewa kowa zai samu abin sarrafa waɗannan abubuwa.
Sunana Kande Abdullahi daga DAS Local Government. Yanzu an koya mana abubuwan da ba mu sani ba ne, mu muna yin shi da a jahilce. Yanzu kuma in za mu yi anta mu sa a kan gonan mu ga yaya canjin ta take da yanda da muke da na yanzu. Mu da muka zo bita nan, musamman dukkanmu da muka zo anan, da mu mata da matasa, yanda shi speaker ya yi nisan tunani ya zakulo mu ya kawo mu anan, muna roƙon shi a kan wanda muke din ya tallafa mana yanda za mu zama abin kwatance a dukkan kananan hukumomi ukun nan na Bauchi.
Sunana Mr. Samson da Kyau daga karamar hukumar Bagoro. Amma a cikin wannan harka din na fahimci cewa akwai wasu abubuwa da dama da ba mu san shi ba a cikin noman da muke da dukkan karatun da muke. Amma cikin yardan Allah yanzu mun gane cewa noma ta fi kowace harka sauki, domin ita ce last industry da za ta containing al'umma da yawa idan mutane suka koma ciki. To dama can an neglecting ɗinta domin gani aiki kowa na so ya ji daɗi. To ga kuma sauki ya zo gida tunda mun samu ilimin ta, yanzu za mu koma mu sunkuya because ita ce last industry za mu koma ciki mu kama shi.
Dan an yi magana matasa sai ka ga ana tsammanin banga siyasa da dai sauran wasu abubuwa, amma ku gashi kun mika kai kuna aikin gona. Ko me ya kawo wannan canji dai?
Gaskiya abinda ya kawo canji bisa ga kalubale da muke fuskanta, abinda muke nasara suke magana economic recession, gani aiki tarihi ya nuna iyayenmu da kakanni noman nan aka yi shi ba wanda ya dangana da abin gwamnati. Amma lokaci da muka tafiya ta yi nisa sai mutane suka wazo da sana'ar. To ganin irin matsalolin da duniya take ciki yanzu, harkan mai da muka dogara mai din ma ta zama matsala wa duniya. Hakan ne yasa ba za mu dawo cikin wannan harkan ba. Godiya ga Allah shugaban kasa ya yi tunani tunda yake bana za a koma gona kawai ita ce mafita ga duniya nan ga kuma Najeriya mu yau. To shi yasa mu matasa ganin da haka, tunda muna da karfin za mu lokacin da muke da shi, mu ma mu koma mu ci gajiyan karfin mu ci gajiyan lokacin mu.
Da fatan matasan da suka samu cin moriyar wannan shiri za su rike shi hannu biyu. Masu sauraron mu, anan muke kawo ƙarshen shirin, sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Abdulwahab Muhammad wanda ya agaza wajen haɗa shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
Dan zagugwa nan na cewa karfe 10 na safe ne da kusan minti 25 ga sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email.
Mm-hmm. Wasiƙar mu ta farko a yau ta haɗin gwiwa ce wadda ta fito daga Husaina Lawal da Abba Sa'ad Mahuta. Suka ce salamu alaikum VOA Hausa da fatan kuna lafiya. Mu faɗa alkhairi ko mu yi shiru. Hakika in dai ba za mu faɗa alkhairi ba akan tafiya London da kuma tsawaita dawowar shugaba Muhammadu Buhari. To zai fi mana alfanu da muhimmanci mu yi shiru kawai. Dan kada abeje dawo mana mu koma muna kuka da kanmu da fatan za mu kiyaye. Wasiƙar mu ta gaba cewa tayi assalamu alaikum VOA Hausa daukacin al'umman Najeriya. Muna yi wa shugaba Muhammadu Buhari fatan alkhairi. Allah ya bashi lafiya tare da sauran daukacin marasa lafiya na gida da na asibiti. Sako daga Safiyanu Gumel Zangon Daura. Shi kuma mutawakkil Gamba Doko dalibi a kwalejin Gumel cewa yi hakika zanga-zanga da waɗansu 'yan Najeriya suka gudanar domin nuna fushinsu akan yadda tattalin arzikin ƙasar ke ci gaba ta ɓarewa. Wannan wani abu ne na butulci akan faɗi tashin da gwamnati take wajen shawo kan matsalar. Ganin yadda ba ita ta karzo man ba, rataya kawai aka bata. Saƙonmu na gaba cewa VOA Hausa, dan Allah ku faɗa wa hukumomin Najeriya cewa kafa kwamitin da za ta ƙayyade farashin kayan abinci a kasuwanni ba shi ne mafita ba. Kawai a buɗe bakin iyakoki, wannan shi ne mafita. Saƙo daga Lurwani Ibrahim London Uba da Saliha Muhammad Maru Nasarawa da ke ƙaramar hukumar Gusau a jihar Zamfara. Saƙonmu na gaba cewa muna jajantawa dubban al'ummar jihar Taraba bisa rasa matsugunansu sakamakon yawaitar hare-hare da suke fuskanta. Da fatan gwamnati da sauran al'umma za su tallafa musu da duk abin da ya dace wajen inganta rayuwarsu. Saƙo daga Babagana Ibrahim Zangon Daura, jihar Katsina, Najeriya. Saƙonmu na ƙarshe a yau cewa tabbas matakin da kamfanonin sadarwar zamani na Amurka suka ɗauka na kai shugaba Donald Trump kotu dangane da ikirarin da ya yi na hana musulmai shiga Amurka ya yi daidai. Da fatan Allah ya ba su nasara, amin. Saƙo daga Salim Abubakar Imam Jingir, shugaban ƙungiyar muryar talaka reshen jihar Filato, da Balan Bayes direban tanka Jos.
Yanzu kuma ga labarai a taƙaice.
Jama'an ƙasar Afghanistan sun ce harin ƙuna baƙin wake kusa da ginin kotun ƙolin ƙasar da ke birnin Kabul ya kashe aƙalla mutane 20 tare da raunata wasu su 40. Yawancin waɗanda harin ya shafa ma'aikatan kotun ne. Ya zuwa yanzu dai ana kan tattara bayanan aukuwa wannan lamarin. Nan take dai ba a samu waɗanda suka ɗauki alhakin kai harin ba. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce gwamnatin Siriya ta yi wa dubban fursunoni kisan gilla. Ta kuma binne gawarwakinsu gaba ɗaya, abin da ya zamo laifuffukan yaƙi da kuma laifuffukan keta haƙoƙin bil'adama. Wani sabon rahoto ya ce tsakanin fursunoni 5,013 aka kashe tsakanin shekarar 2011 da 2015, kuma babu hujjar da ta nuna an daina kisan da ake yi a gidan yaron Said Naya da ke wajen birnin Damascus. Ƙungiyar Amnesty ta ce galibin waɗanda aka kashe fararen hula ne da ake zaton sun yi adawa da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. A yau Talata ake sa ran kotun ɗaukaka ƙara ta Amurka za ta saurari bayanai akan umarnin da shugaba Donald Trump ya bada na dakatar da shirin ba 'yan gudun hijira mafaka da kuma hana mutane daga ƙasashen musulmai guda 7 shigowa ƙasar. Wata wasiƙa da ma'aikatar shari'a Amurka ta rubuta ta kare dokar shugaban, tana mai cewa shugaban bai saba ka'idar yin amfani da ƙarfin ikonsa ba game da shigowar baƙi Amurka da kuma ba 'yan gudun hijira mafaka.
Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu nan a lokaci, amma idan Allah ya kamo an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu zo muku dauke da wani sabon shirin. In za mu madadin Maryam Dauda da ta ni gabatarwa da kuma June Latest Creation da ta hada mana sautuka, sai injininmu Mr. Linus Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC. Sai dai kada ku yi nisa, ga shirin yau da gobe nan tafi ba da jimawa ba. Assalamu alaikum.